إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka da ke tattare da ni a wannan wuri a wannan cibiya ta ilimi a wannan dare na Lahadi wanda shine daren 1 ga watan Dhulhijja shekara ta hijira 1442 wanda kuma yayi daidai da lissafin miladiya na 10 ga watan 7 shekara ta 2021 kuma yadda malam mai gabatarwa ya gabatar jazakumullahu khairan zan yi mana tsokaci akan manhajus salaf fi da'wa a kashin gaskiya wannan matashiya ce mai fadi kwarai da gaske dan haka zan tarsasu zuwa ga takaita abubuwan da zan faɗa gurgudan hali insha Allah kuma aka ci zai magana akan tafarkin magabata kamar kana so kai magana ne akan salan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen gudanar da rayuwarsa da addininsa da yadda ya gudanar da wa'azi da kira zuwa ga musulunci wannan shine a magana mai fadi abinda manhajin da'awa yake wakilta a ainihin wato ta salafiya sannan kuma ka ƙara da sharhin wannan bayani ta fuskar kawo maganganu da misalai daga yadda sahabbai da tabi'ai da malaman farko suka gudanar da su da'awar sa fahimtar da suka wa tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura su akai. Kaku ga wannan aiki ne mai fadi kwarai da gaske. Allah ya sa mu dace. As-salaf sune as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, kamar yadda Allah ya kiraye su a cikin suratul Tauba. Wato magabatan farko wanda suka yi rige-rige suka shiga addinin musulunci daga cikin mutanen Makka da Madina da wanda suka yi kaura suka je Madina daga Makka da sauran wurare. Allah ya yabi tafarkin su ya kuma yi Allah wadare da wanda ba nasu ba da Allah yake cewa kuma yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla a cikin baqara kenan Allah yake cewa wanda da yake jayayya da manzo sallallahu alaihi wasallama kuma yake bin tafarkin da ba na mu'minai ba Allah yake to zamu jibinta mishi da abin da ya dauka wa kansa za mu jibinta masa da abin da ya dauka wa kansa kuma za mu sashi a cikin wuta na afwan a cikin suratul nisa'i suratul nisa sannan Allah subhanahu ta'ala a ayoyi daban-daban a wurare mabambanta ya bayyana yabo da yarda da tafarkin waɗannan mutane shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi da na bayan su da kyautatawa a cikin hadisai daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yayi bayani akan ingancin tsarin rayuwarsu da tafarkin su dan haka malaman musulunci malaman da ke tafiya akan tafarki madaidaici suka yi horo da cewa lallai wajibi ne bin tafarkin magabata na kirki a cikin addini a cikin aqida a cikin suluki da sauran al'amuran da suka shafi rayuwa ta musulmi da addininsa alal misali ibnu taymiya rahimahullahu a cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladin sa na 19 a inda yake cewa fala falaha illa bi ittiba'ir rasuli sallallahu alaihi wasallama babu yadda za a yi mutun ya tsira sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fa inna allaha khassa bil falahi atba'ahu al-mu'minina wa ansaru Allah ya kebance magoya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ansaru wadanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kebance su ya ce su ne suka tsira sai ya hujja da fadin Allah falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun wannan yana cikin majmu'ul fatawa ta Ibn Taymiyyah. Allah ya ce waɗanda suka yi imani da shi, suka bi shi, suka taimake shi, suka ɗaukaka addinin da ya zo da shi da hasken da ya kawo, Allah ya ce waɗannan su kaɗai ne masu tsira. Da haka duk wanda yake son ya tsira, to dole sai dai ya bi tafarkin waɗannan mutane. Idan bai bi tafarkin su ba, to ba zai tsira ba a addininsa. Ana kiransu da sunaye mabambanta, masu bin tafarkin magabata ana kiransu da sunaye mabambanta. Bayan ce musu da yake al-sunna ko salafiyya, akan ce da su al-ghuraba, akan ce da su al-firqatun najiya, akan ce da su ahlul hadith. Waɗannan duka laƙuba ne waɗanda yanayi ne ya kai ga suka zaɓo wa kansu waɗannan laƙuba. Ba wai sun ƙirƙire su ne haka juzafan kawai da ka ba. Idan aka samu alal misali, wasu sun tafi akan aiki da ra'ayoyinsu da a ganinsu, sai kuma su ce to mu kan muna aiki da hadisi ne. Daga nan ake ce musu ahlul hadith ko ahlul athar. A sa'ad da aka samu wasu ƴan bid'a suna yakin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dangin mu'tazila da qadariyya da khawarija, sai suna cewa to mu kan ahlus sunna ne, mu muna bin sunna. Sannan suka ciro sunaye irin su al-firqatun najiya ko at-taifatul mansura daga lafuzzan wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ya bayyana cewa za a samu wasu mutane masu dogewa akan biyar sunnarsa a lokacin da mutane za su kiyamace ta. Annabi ya ce su ne at-taifatul mansura, wato mutanen da Allah zai dinga taimakon su, ko al-firqatun najiya, mutanen da za su tsira, da makamantan sunaye ire-iren waɗannan. Wannan kenan a takaice game da as-salafus salih. Sannan ad-da'wa ita ce kiran mutane domin su aikata ababen da Allah ya umarce su, da kiran mutane zuwa ga barin aikata abin da Allah ya hane su, da nuna wa mutane hanyoyin alkhairi da hanyoyin tsira a duniya da lahira, da kuma nuna mutane hanyoyin sharri da za a guje musu a duniya da lahira. Wannan a takaice zai dauka ma'anar ad-da'watu ila Allah a jumlace kwarai da gaske. Da'awa, kira zuwa ga Allah, al'amari ne mai falala kwarai da gaske. Nassoshin Al-Qur'ani mai girma suna nuna girman al'amarin kira zuwa ga Allah da girman ladan, kamar da Allah yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, a cikin Fussilat. Allah ya ce waye kai dadin zancen mutumin da ke kira zuwa ga Allah, sannan kuma yake faɗan magana mai kyau, yake aikata aiki na gari. Amin. Allah ya ce kuma yake cewa innani minal muslimin, ina daga cikin musulmai. Wannan yana nuni zuwa ga falalar mai kiran mutane zuwa ga Allah, babu wanda yake shi dadin magana. Haka nan Allah ya kirayi annabawa, yake ce musu yake bayan da ya bayani mai tsayi akan tafarkin tauhidi, sai Allah ya ce a cikin suratul Nahl, Udu ila sabila rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana, ka kira mutane zuwa ga wato tafarkin Allah da hikima da wa'azi mai kyau. Daga cikin abin da ke nuni zuwa ga falalar kira zuwa ga musulunci, wannan shine aikin da annabawa suke, wannan shine gadan annabawa, kira zuwa ga tafarkin Allah, to shiga cikin karafkar magada annabawa ne. Kamar da hadisi ya nuna, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa ba su bar gadan komai ba sai gadan ilimi, wato ilimin shari'a da ilimin tauhidi da ilimin kira zuwa ga tafarkin Allah. A cikin wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila yau, kamar hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'a ila khairin, wanda ya kirayi wani zuwa ga wani alkhairi, ko man da'a ila Allah kana lahu mithlu ajri man ajaba, yana da irin ladan waɗanda suka amsa mushi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yunqasu min ujurihim shay'a, yana da kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi. Annabi ya ce kuma ba wai za a rage daga cikin ladansu bane. Ma'ana idan ka koya wa mutane wani abu na alkhairi a cikin addini, duk wanda ya aiki da wannan alkhairi, irin ladan da aka bashi kai ma za a baka irin wannan ladar, har zuwa ga masu aiki da wannan alkhairin naka su shinde. A cikin riwaya ta Imam al-Bukhari daga sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da shi, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryatar da mutum daya ta hannunka ya fiye maka alkhairi fiye da a ce ka tara jajayen raƙuma fiye da a ce ka tara dukiya mai yawa. Allah ya shiryatar da wani ya karba addinin musulunci ta hannunka ko ya gane gaskiya ko ya fahimci wani kuskure da yake akai ko ya fahimci wata mas'ala ta addini ta hannunka, to wannan ya fi maka alkhairi fiye da arzikin duniya. Waɗannan kaɗan ne daga cikin rassoshi waɗanda suke nuni zuwa ga falalar aikin alkhairi ta hanyar da'awa. Wani hadisi wanda yake mashahuri, al-Imam Muslim ya rawaito shi da zamu cike wannan gaba da shi shine, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya rasu to ayyukan shi sun kare, babu wanda ayyukan shi za su ci gaba bayan rasuwarsa illa mutum uku. Annabi alaihi salatu wassalam ya lissafa mutane guda uku nan yace, da wanda ya bar da nagari wanda yake masa addu'a, da wanda ya yi sadaka mai gudana ya gina makaranta ko ya ba da wakafi na wani abu da al'umma musulmai suke a moriyarsa, ya ce kuma da wanda ya karantar da ilimi, wanda yake da ilimi da ake ci gaba da moriyar wannan ilimi. Kaga wannan mai da'awa ya shiga cikin wannan wato tawaga ta masu ilimi, Allah Ubangiji ya samu dace. To, ta fuskar manhajin salafiya, manhajin magabata a wajen da'awa, kamar yadda na ambata masail ne masu yawa kwarai da gaske. Zan yi kokari in taba wasu daga cikin ru'us na waɗannan masail. Abu na farko da zan ambata shi ne wasu masail guda uku wanda suke da muhimmanci ga duk mai da'awa ya kula da su. Malamai sun tsaya sun kalli tsarin da'awa ta Annabi alaihi salatu wassalam da da'awa ta malamai cikin sahabbai da tabi'ai. An kalli tarihin abubuwan da suka aikata, daga nan aka yi istinbat na waɗannan abubuwa da za mu ambata. Abu na farko shine al-ikhlas. Salaf da masu bin tafarkin salafiya suna ba da muhimmanci wajen al-ikhlas fil qawli wal amal. Ayyukan da suke yi na magana, na wa'azi, da karantarwa, da raddi, da bayani, da abinda suke aikatawa a aikata na da'awarsu, wajibi ne ya zama akan ikhlasi, ma'ana akan tsantsar bautawa Allah. Allah kawai ake nufata da bauta sannan a samu lada. Ya zama duk aikin da za ka yi kana nufatar Allah ne, ba ka nufin ka burge wani ko ka baiwa wani haushi ko ka nemi wani gard min agradid duniya ka shuhura wal mal kuma ila dhalik. Nassoshin Alqur'ani mai girma da yawa sun zo don tabbatar da wannan, kamar fadan Allah da yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil inna anzalna ilayka alkitaba fa'budillaha mukhlishan lahuddin, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Lallai mun aiko maka da alqur'ani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ya umarci manzo Allah ya ce fa'budillaha, ka bautawa Allah mukhlishan lahuddin, kana mai tsarkake addininka ga Allah. Wannan ya cikin suratul Zumar. Haka nan Allah ya ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din a cikin al-bayyina. Wa ma umiru, ba a umurce su ba illa li ya'budullaha, face dai su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din, suna masu tsarkake addinin su ga Allah. Haka nan zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisai masu yawa kwarai da gaske ya bayyana hadarin shirka da hadarin da ke cikin yin wani abu ba don Allah ba, da kuma cewa Allah baya karban abin da aka yi aka hada niyyar yin da wani Allah. A cikin hadisin da al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito a cikin littafinsa al-Mustadrak al-Sahihain, da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin abin da yake ruwaitowa na hadisi kudisi daga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce, Allah yana koke, Allah yana complain, ya ce dan adam yana zalunta na, in ji Allah subhanahu wataala, ya ce in halicce shi kuma ya bauta wa wani na, Allah ya ce to zai zo ya tarar da ni. Daga cikin nau'in bauta ma wani Allah shine bauta wa yin wani abu na lahira amma dan neman abun duniya, dan neman yardan mutane ko yabon mutane ko abun hannunsu ko dan a faranta musu rai ko dan ka bakanta wani rai, wato ka saryatar da wani abu daga cikin abin da ake neman lahira da shi amma kai kana yin shi ne dan neman duniya a cikin niyyarka. Babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske a cikin aikin mai da'awa. Da haka salaf suke bada muhimmanci game da shi. Suna addu'a kullun, suna neman Allah ya tsare su daga riya, Allah ya tsare su daga shirka, Allah ya tsare su daga yi dan mutane su gani. A cikin magabata akan samu mutumin da idan ma ya ji wato shakkun ko ba dan Allah yake yin kaza ba, to sai maza ya bari har sai ya sabunta niyyarsa, har sai ya dawo cikin hayyacinsa, saboda kada yi wani abu na bautar Allah ko kira zuwa ga Allah amma ya zama dan duniya yake. Wannan shine abu na daya mafi muhimmanci. Abu na biyu shine ad-da'watu ila Allah bil ilmi wal basira. Kira zuwa ga Allah a gun magabata yana kasancewa ne da ilimi, da sanin Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wal basira da kuma yin abun akan da gaske ka san abin da kake. Babu tasadduri qabla al-awan, babu tataful, babu shiga sharaba shanu ko shiga abin da baka iya ba. Domin Allah subhanahu wataala ne yake faɗa, yake cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-mizan wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil ladhi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Allah yace haka muka aika maka da, wa kadhalika auhayna ilayka ruham min amrina, haka muka aika maka da wato ruhi shine malaika jibril kenan a bisa daga cikin fasarori. Min amrina yazo maka tare da umarninmu, tare da wahayin mu. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, ada can kafin ai maka wahayin baka san me alqur'ani ba, baka da ilimi akan menene imani. Allah yace walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, sai muka sanya wannan wahayi ya zama haske wanda muke shiryatar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu. Wa innaka kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tahdi ila siratin mustaqim, kai ne shiryatarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici. Abinda zamu kula da shi a wannan aya shine shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ai mushi wahayi to ba shi da abin da zai karantar, dan haka bai yi wa'azi ba sai da aka mushi wahayi. Abinda Allah yake aiko masa na wahayi akan shi yake gina ainihin wa'azinsa. Dan haka Allah ya ce musu gace qul innama unzirukum bil wahyi, ina muku gargadi ne da al wahyi, ma'ana al qur'ani da kuma sunna da ake mushi wahayin su duka biyu. Kuma yana cewa inni utul qur'ana wa mithluhu ma'a, an bani al qur'ani da irin sa a wajen bayani, da irin sa a wajen karfin hujja. To dan haka shi da'awa zuwa ga tafarki na magabata bata yiwa sai akan ilimi irin na magabata din, wato ilimin sanin alqur'ani mai girma, ilimin sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ilimi na sanin wato aqida ta musulunci, ilimi na sanin fiqh na musulunci, ilimin sanin tarihi da labarin asbabun nuzul da qadaya da suka faru a musulunci, da kuma duk wani ilimi da zai taimaka maka wajen fahimtar waɗannan ulumul ghaya, wato wanda sune maqasid. Akwai ulumul ala wanda suke taimakawa zuwa ga fahimtar waɗannan, dangin lughar arabiyya, dangin mustalahul hadith, usulul fiqh, qawaidul qawaidul fiqhiyya da makamantansu. Sai mutun ya koye su, ya iya, ya samu tamakkun, sannan yake halasta gare shi ya kira zuwa ga tafarkin magabata. Dan haka zaka ga al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin kitabul ilmi na as-sahih din sa yake cewa babul ilmi babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, babun da ke bayani akan cewa ayi ilmi tukunna kafin ayi magana ko ayi aiki. Ya kafa hujja da fadin Allah fa'alam annahu la ilaha illallah, ka sani da cewa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Sai Allah ya ce fa'alam, a sani a ilmanci. Sannan ya kawo athari daga sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu da yake cewa ta'allamu qabla an tusawwan, ku koyi ilimi kafin ku zama manya, kafin ku zama shugabanni, ku zama malamai, ku zama limamai, ku zama masu wa'azi, masu rabon gado, masu fatawa, masu wankan gawa, masu raddi, duk wani abu da ka sani na cikin wato functions ayyuka na malanta na da'awa yana da gaskiya abin da za a fasara da qabla an tusawwad kafin a daura muku shugabanci sai Bukhari ya taliki yace wa min ba'di an tusawwad kai har ma bayan kun zama malamai kun zama manya dole ku koyi ne Umar dan Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wanda dai ne da gaskiyar khulafa na daular Bani Umayya ya rusu shekara ta 102 a tarihin musulunci yana daga cikin sarakuna mutanen kirki Allah ya gafarta mishi kafin ya zama sarki ya kasance malami ne wanda ya san ilimi amma da ya zama sarki saboda mas'uliyar da ke kanshi na al'umma sai waye gari dan idan aka yi bakin malamai sai ya zauna da su ya ce ku karanta mana hadisan nan da muka kasance da muna karantawa idan suna karantawa sai ya ta kuka yace wallahi kad kunna na'lamuha wallahi mun san wadannan hadisan walakin na unsinaha amma yanzu mun manta mana koda ka sani din ma ashe akwai yiwuwar idan ka zama wani babba zaka yi mata saboda mas'uliyar da ke tare da daukan al'amarin shugabancin mutane ko jagorancin su to wanda ya sani ma ya manta kenan ina kuma ga wanda ta farko bai sani ba da me zai jagoranci na fata mun gane istinbat da haka wajibi ne ga da'awar salafiyya ta gino akan ilimi dan haka ibnu abdul bar rahmatullahi alayhi yake fada a cikin littafin shi at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid yake cewa ilimi wanda zaka bautawa Allah a matsayinka na musulmi yace bai da wahala koyen shi wannan zaka yi koyen shi a mako daya a wata daya kuma kamar cewa ga sahabbai da dama suna zuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi su zauna ƴan kwanaki su koyi abinda za su yi bautar Allah da shi daga nan su kuma su cigaba da bautar Allah amma yace ilimi wanda zaka zama malami mai karantawa ko mai fatwa yace to ba za ka taba samun wanda zai ci ka ba sai dai kai ta nema har ka mutu baka goshi ba ce ba za ka taba samun wanda zai ishe ka kace yau ka wadata da shi baka bukatar komai ba domin a dama abubuwan da Allah yake bai mutane a duniya su zama musu sanadiyar daukaka ko su zama musu sanadiyar mummunar jarabawa guda uku su ne ilimi sarauta da kuma ainihin wato kudi shi sai Allah ya ambace su a fakaice da Allah ya ce wala aqul lakum inni malak wala alamul ghaib wala aqul lakum inni malak ban san gaibu ba ban ce muku ni mala'ika ne da kuma dayan wala kulakum indi khaza'il al-ard haka wadata ke to wadannan hukum idan Allah ya ba mutum su ya bashi kyakkyawan makami na samun aljanna da daukaka fiye da sauran mutane zaka fanda dukiya ka samu falala za ba alu tusuri bil uzur zaka fanda shugabanci ka samu falala har ka shiga cikin inuwar al-arshi daga cikin mutane bakwai zaka amfani da ilimi mun ji falalarsa idan kai misusing waɗannan idan kai isa'atul istighlal nasu to kuma sai ka fi kowa shiga cikin jarabawa malami mara aiki da karatunsa ranar alkiyama yana daga cikin da za a gansu a hanjinsu yana tafiya a ƙasa wanda yake marowaci da dukiyarsa baya yin zakka za a yi mishi azaban muna shi ma haka nan kuma shugaba wanda ya zalunci Nabi sallallahu alaihi wasallam yace a daura ma za a zo da shi ba za a kunce shi ba sai an gama lissafin zaluncin da yema al'ummarsa idan ya ziyarta sannan a kunce shi da kaga dukkanin su guda uku silahun ne zatu haddai takobi ne mai kaifi biyu ko ka yanka kanka ko ka yanke shakawarka abun lura a nan to shine waɗannan guda uku in ka lura dukkan suna da ɗabi'a guda ɗaya shine da mai kuli da mai mulki da malami ba sa koshi da wannan harka ta su baka taba ganin mai kuɗi da ce na koshi da neman kuɗi ba baka taba ganin kuma mai sarauta da yace kai sarautar nan ta ishe na ba zai rike sarautar nan har ya mutu Abu Aliha bin Nawajis ko kuma koda irin mulkin siyasa ne da akwai tsari na karba ko wannan ya hau wannan ya sauka tenureship da yake ce mishi a turancin English zai iya dabara da zai ga cewa inda zai yi ya ƙara yayi tamdid ya ƙara adadin shekaru to balantana kuma malami wanda malaman musulunci na da wasu suna kwance ma a gadan mutuwa suna ci gaba da rubuta fawaid. Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yana kwance ba shi da lafiya rashin lafiyar mutuwa, aka zo mishi dubiya, sai waɗanda suka zo ɗaliban ilimi ne suna tattauna wasu masail, sai ya ji an faɗi wata mas'ala da ta bashi sha'awa, sai ce ku daga ni, yana kwance aka daga shi ce a bani alƙalami a bani tawada. Aka bashi alƙalami da tawada sai ya rubuta ya rubuta, aka ce me za ka yi da wannan karatun, yace na fi so in gamu da Allah alhalin na san wannan ilimin fiye da ce na gayyace shi. Basu fasa neman ilimi ba, yana kan gadon mutuwa. Haka akwai al-Imam Zajjaj, ɗaya daga cikin manyan malaman lughal arabiya da nahwu, wanda shi ma yana kan gadon mutuwa. Aka zo gaishe shi algabar ta malam ya jiki, me kake so? Sai kawai yace a mutu wa fi nafsi shay'un min hatta, ce wallahi zan mutu ne da bakin cikin. Kalmar hatta yanda ake le irabunta da bayanin ta ban gama fahimtar shi, bace abinda zan mutu da bakin cikin shi kawai. To haka malamai suke ba sa koshi da ilimin indai wanda za su karanta ne. Wannan na mana sharhin magana Ibn Abdul Barri da ke cewa abinda zaka karantar da mutane ka ba su fatwa, ka karantar da su, ka ilmantar da su, kai da'awa, to ka sani ba zai taba isan ka ba, zaka zama kana da nahaba, kana da hadama game da shi. Allah ya sani. Abu na uku da gaske wannan muhimman ka'idoji da ake gina da'awar salafiya akan su a matsayin manhaj shine al-hilm wa sabr, hakuri, juriya da hakuri akan cutarwa masu cutarwa. Saboda da'awar salafiya, da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gaji wannan cutarwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an cutar da shi kamar yadda muka sani a tarihi, mutanen Makka, kafiran Makka, danginsa, makusantan shi, har da ma baffaninsa, mutanen Ta'ifa, Yahudawa a Madina, sauran kafirai, babu irin cutarwar da basu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Da aka mai cutarwa sai ya tuna sai ya ce laqad uziya Musa akthara min hadha fa sabar, an cutar da dan uwa na Annabi Musa fiye da wannan kuma yayi hakuri. Yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ta bashi labarin annabawa a cikin Alkur'ani da irin gwagwarmayar da suka sha da al'umma su. Isa Allah yake cewa wana qussu alayka min anba'i ma bal ghaib ma rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak, muna labarta maka labaran annabawa dan mu kwantar maka da hankali, kasancewa wato kadalika ma atallabina bin qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, babu wani annabi da yazo sai an ce mishi boka ko an ce mishi mahaukaci sai an zage shi. Kamar ka ce kafirai suna majunan su wasiya a tawasau bai bal hum qawmun taghut. Allah subhanahu wa ta'ala ya tabashi labari ai yake ce mishi fala'allaka ba'ithu nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa, kar ka je bakin ciki ya fishe ka da damuwa saboda sun ki imani. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin takeici cewa ya nan kawo mu mutane na gaskiya su ki karba, yaya ba a taba sanya da ƙarya ko shan giya ko wani fasikanci ba, in gon faɗa cewa Allah ya aiko ni ku kiyarta. Annabi yana jin damuwa da takeici, amma sai Allah ya ta faɗa mishi cewa kaji yadda Nuhu ya da mutanansa, kaji Ibrahim, kaji Salihu, kaji Yunusa, kaji wane, ba akan ka aka fara ba. To duk wanda ya rike wannan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fuskanci jarabawa, zai fuskanci ababen da dole sai yayi hakuri daga mabarnata da makiya gaskiya, sannan zai fuskanci jarabawa ma daga masoya da waɗanda suka amsa, daga mabiya, daga iyalansa, daga makusantan shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da fuskanci jarabawa daga waɗancan, haka kuma na cikin gida din su ma, wata rana su yi mishi tambaya wanda bai kamata su yi mishi ba, wata rana su kure hakurinsa, wata rana hammatan gidansa ma su sa ya fushi ya fita ya bar gidan. Sai da Allah ya ta bayanin waɗannan abubuwa, duk wanda ya dauki wannan manhajin zai gamu da irin wannan jarabawa a wurare mabambanta. Al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdi kalam Shi'at al-Qadariyya yake magana akan wannan gaba, yake cewa walihadha kana as-sabru wajiban bi ittifaqil muslimina ala ada'il wajibati wa tarkil mahdhurat, yace hakuri wajibi ne akan duk musulmai su yi hakuri, su yi hakuri wajen aikata ayyukan da Allah ya daura musu, kuma su yi hakuri wajen gujema ababen da Allah ya hana su. Yace wa yadkhulu fi dhalika as-sabru ala al-masa'ib, sannan kuma da hakuri akan jarabawa, an yajza yajzi'a kada mutun ya gaza jaraba wanda Allah ya masa ya kasa cinta yace wasabaru an ittiba'il hawa da kuma yin hakuri kar abu san zuciya wa qad zakara Allahu as-sabra akthara min 70 maratan fi kitabi yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hakuri a wurare sama da 70 a cikin alqur'ani mai girma yace wa qaranahu bis-salati Allah ya gwama shi da sallah fi qawlihi a fadin Allah da yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala ku yi amfani da sallah da hakuri wajen samun shiga a wurin Allah da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan a cikin littafin sa'ila yau as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya ya tattauna akan waɗannan alaka tsakanin sallah da azumi da hakuri da yadda suke bayar da nasara akan duk abin da ka tafi akai idan ka wajibi ne mutum yayi hakuri akwai abin da za yi maka cutarwa ne sai ka daure akwai abin da za faɗa maka ba daidai ba sai kai hakuri wani wanda bai sai ga ya maka ba zai ga ya maka wanda bai sai ci mutuncin ka ba zai ci mutuncin ka wanda bai sai kareta ka ba zai kareta ka sannan zaka fuskanci abubuwa iri daban-daban waɗanda baka taba lam tahlum biha baka taba farkin su salaf sun yi hakuri sosai akan wannan cutarwa idan muka kalli tarihin malaman salaf irin su al-Imam Malik ibn Anas irin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal irin su shi Ibn Taymiyyah din da ire-iren su irin hakurin da suka yi akan cutarwa da damuwa da irin yadda ko dai sarakuna ko ƴan bid'a suka taso su gaba da cin mutunci da zalunci da tu'anda ta'annati amma suka yi hakuri har Allah ya kai su matsayin da muka san su akai dan haka zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana mana wa'azi yake cewa wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa inna alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa ruhu hadin azim atkin fusilat kenan ko Allah yace wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a aikin kirki da na banza ba dai suke ba wannan kaida ce amma a cikin musulunci wala tastawi al-hasana wala as-sayyi'a daga cikin wato alqawaid al-amma na musulunci aikin kirki da na banza ba sa yin daya a siffar su ba sa yin daya a hukuncin su ba sa yin daya a sakamakon su Allah yace idfa billati hiya ahsan ka tunkuda mummuna da akai maka da kyakkyawa kuma maka mummuna sai ka tunkude shi da kyakkyawa Allah yace idan kana yin haka fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa za a wayi gari wanda yake kin ka sai zama ka annahu waliyyun hamim zai wayi gari ya zama kamar masoyi makusanci amma sai Allah ya ce wa mai laqa illa alladhina sabaru babu wanda zasu iya karban wannan kaida su aiki da ta sai masu hakuri mai laqa illa ruhadhin abi sai kuma masu rabo mai soka su ne dai masu hakuri inna ma yufasabiruna ajrahum bi ghairi hisab na fata muna ganewa da wurare da dama ba waɗannan ba haka nan mun ji Allah ya yi shaidu wasu cikin banu Isra'ila da yake cewa wa ja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kaudu bi ayatina yuqin a cikin sajada kenan ko Allah ya ce mun sanya su zama shugabanni yayin da suka yi hakuri kuma suka zama sun gazgata ayoyin mu kalli annabi Yusuf da irin hakurin da yayi kalli annabi Ibrahim da irin jaraba da ya fuskanta kalli annabi Musa da sauran annabawan Allah dan haka hakuri kaida ce muhimmiya daga cikin manhajin da ake gina da'awar salafiyya akai to waɗannan su ne kamar turakun murhu guda uku da ake dora tukunyar da'awar salafiyya akai al-ikhlas fil amal ad-da'watu bil ilmi wal basira da kuma al-hinnu was-sabri ala al-adha to sai kuma mu koma mataki na gaba bayan da aka daura waɗannan ginshikai to menene kuma aulawiyya me za a fara menene yake da priority da me za ka fara salaf suna ba da muhimmanci sosai wajen da a wasu akan tauhidi da haka kamar da Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yake fada a cikin kaidar sa da yake gudana akai yake cewa at-tauhidu awwalan at-tasfiya thumma at-tarbiya al-musaffa at-tauhidu awwalan yana maimaita wannan magana sosai malamu su suna fadanta idan muka lura da kyau zaman ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a Makka tsawon shekarun da yi kamar guda 13 yana ta kokari ne takrir na tauhidi dayanta Allah da kore masa shirka da bautawa Allah shi kadai da tabbatarwa da Allah mukamin sa na rububiyya da sunayensa kyawawa tsarkaka kuma alqur'ani mai girma ya gwada mana haka a cikin ayoyin sa mabambanta alal misali fadan Allah da yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anibudullaha wajtanibut tawagut a cikin annahl Allah yace mun aiko wa kowace al'umma ma'aiko mata da manzo abinda manzon nan ke kiran su zuwa gare shi shine anibudullah kuma utawa Allah kaga shine tauhidi din wajtanibut tawagut kuma ku guje wa shirka dama at-tauhid da shirka dole sai an ambace su a wuri guda ayi wannan abar wancan kamar yadda yake a kalmar shahada nafi shirki da kuma ithbatut tauhid ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa illallah sai Allah nafi shirki wa ithbatu at-tauhid lillah haka nan Allah subhanahu wataala a cikin suratul anbiya yake bada labari yana cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه شيوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله يتباب ونمن زود مكا أي كوشي فاتي من مصر وحي شيوا باب أبند ذاك أي كتا إلا كدنغ كرم تانيه زواغ شيوا أنه يدع الأمر يكي لا إله إلا أنا باب ونأبن بوتا واسي الله شكري فاعبدون بوتا مني hakan Allah ya sake cewa a cikin surati shura shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka kuma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi kabura 'alal mushrikina ma tad'uuhum ilay Allah yace irin addinin da muka shar'anta maka shi muka shar'anta masauran shara'a lakum min ad-dini Allah ya shar'anta muku ya ku musulmai na daga addini ma wasabihi ruhan irin abin da ya shar'anta wa annabi nu wallazi awhayna ilayka da kuma irin abin da muka yi maka wahayi ko wama awhayna wama wasana bihi ibrahima wa musa wa isa da abin da muka isar da sako cewa annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi haka annabi musa ya kira zuwa gare shi haka annabi Isa waɗannan duka suna cikin ulul azmi minar rusul Allah yace waɗannan duka shari'a su iri guda ne kira zuwa ga Allah shine dai wancan din anibudullaha wajtanibut tawhid da haka dukkanin annabawa manhajin su shine kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga dayanta Allah da haka annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi wasa ba kwata kwata da al'amarin tauhidi kuma sai da ya cire duk wani abu da zai iya zama zari'a zuwa ga shirka ko bautawa wani Allah sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne da magana da aiki a kansa jibairin yanda ya yaki wato gumaka jibairin yanda yasa aka hana ziyartar kaburbura da bauta musu jibairin yanda ya kyamaci wato zana ko sassaka hotuna jibairin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gadan ajalin mutuwar sama ya ji wata mata cikin matansa tana labarin irin yanda yake yi macoci kwalliya da hotuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe yake cewa masu yin haka su ne mafiya sharrin mutane a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya wasa da al'amarin shirka baya wasa da al'amarin tauhidi da al'amarin kyamata shirka da kyamata da musulmai daga barin shirka dan haka da'awar salafiyya tana bada aulawiya mai girma sosai akan tauhidi da kyamatarwa daga barin shirka abu na biyu daga cikin aulawiyat na da'awa shine ad-da'watu ila sunnah wa tahzir min al-bid'ah kira zuwa ga bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunanta na ash-shumuli wato sunanta mai fadi dukkan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tsoratarwa daga yin bid'ah a cikin addini sunna ita ce wato asasi na hadin kan musulmi da rukun su da addini na gaskiya da kuma abin da ke kawo musu haduwa akan addini mai kyau kuma shine tushen daukakan musulmai shine kuma tushe na tsira da musulmai zasu samu da haka ibnu taymiya yake cewa la fala yantasiru li shakhsin ba'a daukan wani mutum a ce shi za a dinga goyen bayan shi intisaran mutlaqan goyen baya na duka amman illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba manzo Allah bane wala li ta'ifatin ba daukan wata kungiya ko su al'umma a ce ai ta goyen bayan da abin da suke illa lis sahaba sai in sahabbai wato kungiyar manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yace fa innal hadaya yaduru ma'ar rasuli haythu dara ma'a ashabi domin shari'a tana tafiya ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din da yake waya to abin da yake shine shari'a wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ya cikin minhajus sunna sannan mutuna hadisi mashuhuri na al-irbad ibn sariya radiyallahu anhu wanda al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi da ibn majah da wasu malamai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su bayani suka ce wannan bayani yayi kama da bayanin mutum da ke bankwana me kake mana wasiya yace fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdina min ba'di abdu alaiha bin nawajis zuwa karshen hadisi wani a gaba daga cikin gabobin da suke da aulawiya a cikin da'awa ta wato a cikin manhajin da'awa ta ahlus sunna salafiyya shine ad-da'watu ila makarimil akhlaqi wa ila al-adabil hasan kiran mutane zuwa ga kyautata dabi'a da kyautata al'adunsu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni dan na cika kyawawan dabi'u ne kuma yana fada yana cewa babu abin da ke kai mutane zuwa ga samun aljanna da wuri kaman jin tsoron Allah da kuma kyawawan dabi'u da haka salaf suna bada muhimmanci wajen tarbiyyar al'umma akan kyawawan dabi'u wadanda musulunci ya dade kan dabi'u ma'ana fadan gaskiya cin halas girmama na gaba sanin darajar iyaye wato kunya da kamewa daga barna da sauran dabi'u da ake lissafa su a cikin makarimul akhlaq sannan as-salafu as-salih ko al-ta'ifatul mansura suna gudanar da waɗannan abubuwan ta salo daban-daban wanda ake cewa wasailud da'wa akwai wasailud da'wa wanda ake bin su dan cimma waɗannan manufofin mun ji cewa akwai foundation da kuma abin da aka daura akan shi guda uku sune waɗannan da muka ji a yanzu kira zuwa ga ainihin wato bin sunna da kira zuwa ga tauhidi da kira zuwa ga kyautata halaye to akwai wasail hanyoyin da ake bi dan a karantar da mutane waɗannan abubuwa waɗanda kamar da na ambata ta farko cewa lokaci ba zai yi wa ayi wannan magana dalla dalla ba gashi kuma lokacin ya riga ya kure din wallahi alhamd amma takeice kwarai a cikin abin da ya rige mini na mintuna 5 ko kasa da haka zan ambaci abubuwan haka ruqus na nasu malaman ahlus sunna salafiyya suna bin tafarki na at-ta'lim karantawa wal mau'iza da wa'azi wad da'wa wal munazara idan bukata ta kama wat ta'lif da rubuta littattafai wa dhab an sunan da kare sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhab an ahli alkhair da kare masu alkhairi malaman farko da masu bin tafarkin su da kuma al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kira zuwa ga kyakkyawan aiki da hani daga barin mummuna da sauran hanyoyi wadanda ake lissafa za matsayin wasail da'wa wanda lokaci ba zai bayu ai magana akan su dalla dalla wannan sa daga cikin rukus na ababan da ake amfani da su a matsayin wasail hanyoyin da ake bi dan cimma wadancan manufofin da karantar da wadancan manufofin da'wa a tafarkin salafiyya tana da mumayyizat tana da abubuwan da suke bambance ta da sauran da'awi wanda a cikin maganganun da muka yi mun ambace su abubuwan da za a iya sinkaya amma a takeice akwai daga cikin abin da ke bambance da'awa ta tafarkin salafiyya da wasu akwai cewa tana da ash-shumuliyya da'awar magabata ta shafi komai na rayuwa da makomar al'umma sannan kuma tana tahqiq na masalihud din wad dunya cikin da'awar ahlus sunna salafiyya akwai tabbatar da duk maslaha ta shafi rayuwa da addini za a yi kokarin a ga cewa an tabbatar da ita yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yau magabata na kwarai sannan alqiyam alal hujja wal bayyina ana kafa da'awa ta salafiyya ne akan hujja
da akan dalilai mabayyana ma'ana ba za ka je kai magana ba sai kana da hujjata ba sai kai magana ka tafi neman hujja ba a lokacin to shubha kake ne ba sannan kuma akwai gina da'awa ala littiba akan bin magabata kaga a rayuwar duniya galibi duk abin da yake ahdar jadid za ga yafi kyau fiye da na baya ma'ana tsarin technology tsarin tasmim na gidaje tsarin manhaja na karantawa tsarin abubuwan sadarwa zaka ga duk wanda ake amfani da su yanzu to sun fi na baya nagarta da raka da kuma ban sha'awa da burgewa ko kuma wanda za a yi ma yanzu za su fi waɗannan wai khuluqu ma la ta'lam amma a bangaren addini to na baya yafi kyau ko mun gane ba na yanzu ne yafi kyau ba shi na bayan ne na can ne yafi kyau na can al'adul awwal duk abin da yake kusa da al'adul awwal to aqrab ila sawab yana nisanta da al'adul awwal yana sawab din shi yana raguwa hatta sai ya zo ya zama bai da sawab gaba gida ko mun gane wannan kaidar in abun duniya ne to na yayi shi ne mai kyau in kaga kana son shi ma ko amma idan addini ne to na baya ne na yan baya shi Allah ya ma stamp ya yadda da shi dan haka akwai al-ittiba yana daga cikin mumayyizat na tafarkin magabata wanda suke bi sannan akwai nabdu ta'assum al-ijtihad kore wato san kai da son zuciya da bin wani ko wasu mutane ko ta kungiya ba bisa dalili ba magabata suna kokarin tarbiyyantar da daliban su da masu sauraron su akan kada su bi ainihin wato san rai sannan kuma tabbatar da kaida cewa alqur'ani da sunna su kadai ne suke da alhaqqul mutlaq fil ittiba qur'ani da sunna su kadai ne gaskiya tsantsa amma duk abin da ba su ba fa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadha alqabr kama qala malik rahimahullah kowane mutum ana iya daukan maganar sa wanda ta dace da wadancan abubuwan guda biyu ana iya wurgar da wanda aka ba dace ba ta dace ba in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar imam malik yake fada Allah ya gafarta mushi yan wa masu albarka kana cika ku da tadi da surutu dan abinda na fada hatsin barani da fatan Allah ya sa mushi albarka ina godiya ga ƴan uwa da suka ba mu wannan dama muka ziyarce su kuma muka hada wannan fuskoki masu albarka Allah ya hada fuskokin mu haka cikin ni'imarsa cikin ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na addu'a ga malumman mu wanda suka gabata musamman wadannan shehuni namu guda biyu abokan juna malam Muhammad Awwal Adam Albani Zariya malamin da malam Muhammad Awwal wanda shi kuma shine malamin da ya zauna a wannan gari na Yamai shi ma mutumin Zariya shine malamin wadannan ƴan uwa namu Allah ya gafarta musu gaba gida Allah ya karba musu ayyukan su na gari ya gafarta musu kurakuran su Allah ya wanzu musu ladan ayyukan su na alkhairi da kuma sauran malaman mu na addinin musulunci wanda suke akan tafarki na sunna wadanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda muka rayu da su da wanda suka shude din muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya gafarta musu mu da muke cikin rayuwa da mu da sauran ƴan uwan mu musulmi da iyayen mu da dangin mu muna fata Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.